الحمدان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، من أقرد الدبودية الله سبحانه وتعالى يقام من يمشينا ثلاثة در الله ربا يوم نقوم شاء ليقى وطن المحرم حجرا الذي صلى الله عليه وآله وسلم أنا لشكرا دبودة اليهود الأربعين دبودية أجدان ميلادية يومنا ترق وتنتفى شكرة تدبو بيو لأشيرين دبيو من دعونا مجلسي دو من شيء قبلك رسل كتاب مسائل الجاهلية نبقى ما لم يؤدين المسلم شيء الإمام الجليل محمد بن عبد الوهاب من أفاتا الله سبحانه وتعالى يحكيها في قبرين قا إذن يوم أبو سمان تابا فاتي دي قباتا من تنقار كاو كنت من مراجع عن كاريه الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى ايضان تقيتاوا دوان في انسرا رنجر سادما دوكا جلسين كاريه فنان من شنفئة اكان واتوتونا وانا اللتا في مسائل الجاهلية وانا مقدمي بياني اتا ايتي اكان ابن ديشا في الجاهلية فنان مكفين تشيوا جاهلية ita ce duk wata hanya ko wani tafarki wanda yake karo da tafarkin Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin abin da yake da alaka da aqidoji ko ibadu ko mu'amaloli ko kuma harkoki ne wa da kullum. Sannan mun dan yi kokaci akan yadda duniya ta samu kanta kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Har muka karanto daga Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yadda yake bayanin cewa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duniya ɗayan mutum biyu ne, ko dai mutanen ahlul kitab yahudi da kirista ko kuma ajamawa ummiyyai kenan, wanda duk cikin su dai yahudi da kirista wanda su sun riga sun cancanta addinin sun shigar da bakin aqidu a ciki, sun shigar da baƙin ibadu, sun shigar da hukunce-hukunce sadi waɗanda yake Allah subhanahu wata'ala bai saukar da hujja a kansu ba, wannan dai ya tabbatar da halaka da taɓewa da hasara ga ahlul kitab yahudi da kirista. To sai su kuma ummiyai wanda su kuma su ne maguzawa waɗanda yake ba su da wani addini daga sama, ba su da wani annabi, ba su da wani littafi da suke karantawa suna karsano shari'a daga gare shi. To su kuma waɗannan za ka ga kusan ƙololuwan dai mai himma a cikinku shi ne wanda zai shaƙo makansa wata ibada yi kai shi ne sai ka ga wani yana bautan gumaka, wani yana bautan taurari, wani yana bautan rana da wata, kowa da irin abin da yake bauta ma. To duk cikinsu dai tarkace ne kuma kwata ya tabbata a cikin su. To a irin wannan hali ne aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sannan mun ji kadan daga cikin irin albarkatun da'awan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, cewa da'awa ce mai cike da albarka, mai cike da alkhairi. Babu ma dai wani alkhairi a duniya face da'awan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ita ce asalin sa. Babu wani sharri a duniya face kau da kai daga da'awan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine asali. To mun fahimci yadda ya wajaba al'umma musulmi kuma su ruku da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna masu saba ma duk wata aqida ko duk wata ibada da ta ci karo da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Kamar yadda nake cewa mun dan yi bayani akan wato shi wani na iya yin tambaya cewa me yasa za mu mai da hankali akan karantar masailu jahiliya, tunda waɗannan abubuwa da za a karanta tadodi ne da ɗabi'u da halaye na yahudu ko kirista ko kuma maguzawa. To wani na iya cewa alhamdulillah ai mu musulmi ne, to ina amfanin mu mai da hankali ne ta karanta waɗannan abubuwa? Har ga shi malin ya rubuta littafi a kai wanda ya kawo matsaloli guda 128 waɗanda yake kamar kana iya cewa an rairayo
ababen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani ne akan su a rayuwarka gabaki daya rairayowa ne ba su kenan ba so wani na iya cewa to me yasa za a mai da hankali akan su to muka ce ta kofa guda biyu ne kofa ta farko dai domin ka sami ilimi akan banna duk lokacin da mutum ya sami ilimi akan banna to a wannan lokaci zai fi mishi sauki iya nisantan bannan idan kuma yana son ya aikata kishiyan bannan zai fi mishi sauki ya aikata sabani idan bai san banna ba yana iya fada ma bannan a matsayin yana gaban kamta da ne mai kyau ko dabi'a ce ta gani sannan kofa ta biyu kuma ka gane irin falalan da Allah ya yi maka a matsayinka na musulmi mabiyin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda baka zama bawon duniya ba baka zama bawon mutane ba baka zama bawon aljannu ba ka miƙa bautanka ga Allah ka miƙa wuyanka ga Allah a matsayinka na musulmi kuma ga irin albarka da kake samu ta karkashin nan to duk mun gabatar da bayani a wancan lokaci dangane da haka to ina ga yau bari mu shiga cikin wato bayanan da malam ya fara kawo a cikin littafin nasa mu fara karatu a cikin littafin kaifi malaka bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai lafazin bismillah mun saba yin bayani akan shi duk lokacin da gaban karatu ko bayani ya zo nan cewa bismillah ana zuwa da shi ne domin neman tabarru ana neman albarkan Allah ne wannan ba'ul din da ke cikin bismillah suna kiranta ba'ul ba'ul isti'ana ba'ul ne na neman taimakon Allah da neman albarkan Allah da haka yayin da kace bismillahir rahmanir rahim kana cewa ni ina wato ina fakewa ko ina tawassuli da sunan Allah na arrahmanir rahim akan ya bani albarka ya kuma taimake ni akan abin da na kasa a gaba Ar-Rahman da Ar-Rahim sunayen Allah ne guda biyu waɗanda suke nuni zuwa ga rahmar Allah wannan tana nuni akan sifantuwan Allah da sifar rahama ɗayan kuma tana nuni akan yadda Allah ke rahimtar da bayinsa waɗansu za ka ji suna cewa Ar-Rahman mai rahama a duniya gamanniya Ar-Rahim mai keɓantacciyar rahama ranar tashin alkiyama to wannan fassaran ba shi ne mafi inganci ba mafi inganci shi ne sifan ar-rahman sifa ce ta rahama ga Allah kasancewa Allah ya sifanta da sifan rahama amma ar-rahim lokacin da Allah ya sadar da rahaman shi zuwa ga bayi shi ne ma'anar ar-rahim shi yasa cikin wata addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rahmanu dunya wal akhira wa rahimuhuma Allah kaina ar-rahman na duniya kaina ar-rahim na duniya kuma kaina ar-rahim Ar-Rahman na lahira kaina Ar-Rahim na lahira da haka da duniya da lahira duka Allah subhanahu wa ta'ala sifan Ar-Rahman Ar-Rahim ya tabbata gare shi to malai yake cewa Nasir ne rubuta wato wannan littafi na malai yake cewa qala shaykhu ash-shaykh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yace kaga wannan ba shine wai ya rubuta yace qala shaykhu ba annafiqun wanda ya nakalto littafin wanda zai isar da littafin zuwa ga al'umma ko cikin ɗaliban sa ne ko cikin ɗaliban ɗalibai wanda dai suka ga littafin daga malam to sai ce qala shaykhu ba shi ne zai ce makan shi qala shaykh yana barkata kanshi ba malamai na Allah ba sa yi wani to yake cewa hadhihi umurun wannan littafi karami dake gabanka to umurun waɗansu al'amura ne خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية وعندما من الله صلى الله عليه وآله وسلم يصاب مع بن متن الجاهلية سكيكا هذا كن فرقو كنن بيتها بي أمور وعندما سأل الأمر فهنا ما إشارة تنشي وإن الأمر بعد كفاكي لنسي حوضا يا ري ريوني لكتكي فمركة شيء مكي مهم منشن يا ري ريو tadoji da akidoji da miyagun halaye na yahudi da kirista da sauran wato maguzawa to manzon Allah ya saba musu a ciki to mafi shahara a ciki to gaba shine ma'anar hadhihi umurun wato wadannan wadansu al'amura ne kenan arrayrayo ne cikin gamammun al'amuran arrayrayo su ne wanda zai ga ya maka sabanin abin da su ahlul jahiliya suke kai ahlul jahiliya kamar yanda muka bayani a wancan sati mallan shi ma ya fayyace su anan yace al-kitabi al-kitabiyyin wal ummiyyin in aka ce ahlul jahiliya ana nufin al-kitabiyyin wadanda suke da littafi saukake daga sama kaman yahudu kaga suna da littafi a taura kiristiya suna da littafi injila kuma kowanne a cikin su akwai annabin da ya zo da shi a taura ita ce shine littafin da annabi musa ya zo da shi injila kuma shine littafin da annabi isa ya zo da shi kusan littafin injila shikamakin littafin a taura ne shiko ne shi yasa zaka ji a yanzu sai zaka kira shi sabon alƙawari da tsohon alƙawari idan suka ce tsohon alƙawari suna nufin a taura ne littafin da Allah ya saukar ma annabi Musa idan suka ce tsohon alƙawari suna nufin injila bible kenan wanda Allah ya saukar ma annabi Isa amma dai kar mu manta kamar yadda muka sha bayani cewa sun riga sun canza littafin yahudi da kirista sun canza shiriyan da ke cikin littafin sun zuba kaka da yawa ciki sunnoni da ke cikin littafin su sun rikidar da mafi yawa ya koma bid'o'i imani da ke cikin littafin su sun canza shi da kafirci da maguzanci da banna dangi iri iri to su ne ainihin in aka ce ahlul jahiliya ko ake nufi duk da ko kasancewan kaga wanda Allah ya saukar mishi da littafi ai bai kamata a siffanta shi zuwa ga jahilci ba amma yau ga kirista da yahuda an siffanta zuwa ga jahilci saboda a nuna maka yadda suka mai da littafin su ta ja'aluna qaratisa tubuluna tukuna kafira abinda suka ga dama a ciki sai su bayyana abinda suka ga dama sai su ɓoye abinda suka ga dama su musanya suka tattara hukuncin Allah subhanahu wataala da yake cikin wannan littafi wal ummiyin haka nan kuma da sauran ummiyai ummiyai su ne kamar yadda muka yi bayani waɗanda ba su da wata shari'a na annabi ko wani littafi babu wani littafi da Allah ya karfar musu sannan kuma babu wani annabi da Allah ya aiko musu waɗannan su ne sauran wato ainihin al'ummomin duniya kenan a gaba gare su akwai larabawa kuma arsalna ilayhim qablaka min nabiyyin Allah bai aiko musu wani littafi ba farko ma ce ne wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha ba a ba su wani littafi wanda suke karatu a ciki ba sannan wa ma arsalna ilayhim qablaka min nabiyyin kafin kai annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu aika musu da wani manzo ba to da ka sun zama ummiyai kenan ummiyai ku ne mutanen da ba su tashi akan tajin da uwansu ta dora su ba irin idan yaro ya taso yana da tajin da yake karanta daga gurin uwa to iya wannan kololon ilimin shi kenan amma ba shi da wani ilimi na sama ko wani annabi da ya zo yana mishi bayanin shari'a ba shi to sai a kira shi ummi kenan baya rubutu ko baya karatu da haka wannan al'umma tamu al'umma ce ummiya al'umma ce ummiya kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum Allah shine wanda ya aiko annabi a cikin al'umma ummiya al'umman da take ba ta rubutu ba ta karatu shi gaba bai kai mata ba bata iya karatu bata iya rubutu ba sai dai ɗan taƙaitattun mutane a cikin su waɗanda suka fita suka je suka yi gogayya a duniya suka yi kafada da kafada da waɗansu al'ummomin sai su koyi rubutu ko su koyi karatu amma dai wa illa al'umman mafi yawan ta ummiya ce bata iya karatu ba bata iya rubutu ba to a cikin ta ne Allah subhanahu wataala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai dai shi karan kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ummiyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma ummiyi alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurat wal injil shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ummiyi shi ma bai iya karatu bai iya rubutu ba inda ka rubuta mishi cewa zahaba aliyun ila al-madrasa bai mai iya karantawa ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma kuma shi wannan daukan daraja ce gare shi ya zama ummiyi amma ya zo da littafin da ya gagaru kowa kuma a duniya gogaggun laraba masu jin masu fariya da fasaha bizin cewa ko wani abu ne sun iya magana sun kwari sun kasa kwaikwayon littafin da yazo shi a daidai lokacin da shi bai taba rubutu da taba karatu ba ko lokacin da aka rubuta sunan shi ma Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da Quraisha suka ce ba sai da wannan ba yace ba sai da Ali to toke sai da Ali ce shi bai iya toke wannan kalmar ba annabi yace to guda mun wurin aka ce mishi daga nan zuwa nan shine da aka gwada ni sannan sai soki amma in ya karanta ni bai iya karanta ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma yazo da ilimin da yake babu wanda yazo da ilimi kwatan kwatan nashi ballanta na wanda ya kai nashi ballanta na wanda ya fi nashi gashi nan kuma ana cin murin ilimin shi daga nan har tashin alkiyama da haka shi kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam ummi daraja ce a gurin sa amma duk wani mutum da ya zama ummi to na kasa ce da aibi a gurin sa mutumin da ya zama ba zai iya karanta ba zai iya rubuta ba kaga wannan wato jahilun murakkabun kenan ololuwan jahili ba ma zai iya karanta ba zai iya rubuta ba to al'umman kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama ummiya ce amma daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan ummiyar ta tashi ta koru da al'umman gabaki daya sai dai ana iya samun yan tsararru wurare a cikin gurin suna cikin duhun jahilci cikin gurin suna cikin duhun jahilci amma jahilci na bai daya tunda alqur'ani ya zo annabi ya zo ilimi ya zo haske ya zo magana ta kare da haka jahilci gabaki daya ta tafi sai dai ana iya samun kai dai ku ka same su jahilai ana iya samun yankuna daban-daban a same su jahilai garuruwa daban-daban a same su jahilai zamani lokaci bayan lokaci a samu jahilai amma jahiliya ko ummiya na bai daya daga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tafi malai ce to wannan shine mas'alolin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba mutanen jahiliya su ne mutanen yahudi da kirista alkitabi kitabiyyin ko kuma kitabi kitabiyyin wato masu yahudi da kirista kenan guda biyu wal ummiyin da sauran ainihin ummiyai mimma la ghina lil muslimi an ma'rifatiha wanda yake ba wani musulmi da yake da buƙatuwan yake da wadatuwa daga sanin ta wato babu wani musulmin da ya ce ba ga kirji ya ce ni na wadatu ba sai lalle na san wa'annan abubuwa ba musulmin da ya ce ba kirji ya faɗi wannan saboda hadisin Hudzaifa da muka kawo a baya katin da ya gabata yace kanan nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an alkhair wa kuntu as'aluhu an sharr mutane sun kasance suna tambayan annabi alkhair amma ni sharri nake tambaya me yasa makhafata an yudrikani tsoron kada sharri ya zo ya same ni to kenan idan mutum yana tsoron kada sharri ya same shi to yi bakin kokari ganin ya gane sharri shi yasa a cikin maganganun malamai suke cewa inna ta'rifa sharri tahziran min batini yayin da ka gane sharri da kyau to ka kuma kubuta ko kuma ka samu kofa mai fadi da zaka gudu daga sharrin wannan abin nan daga sharrin wannan bannan in ka san banna to zaka iya guje ma sharrin sa to shi yasa yake da buƙatar mutum ya san waɗannan abubuwa ba musulmin da ya ce ni na wadatu daga gare shi saboda idan mutum ya ce ya wadatu daga gare shi to yana iya fada masa da kyakkyawan zaton cewa ba sharri bane alkhairi amma yayin da tun duku duku ka fahimci sharri to kaga duk yadda ya kai ga zuwan shi zaka gane cewa wannan sharri amma mutum bai gane sharri ba to sharri yana iya zuwa masa ba tare da ya gane shi kuma sai ya fada zuwa sharri kamar yanzu wanda bai karatun aqida ba karatu mai zurfi yana iya fadawa cikin shirka da Allah da kyakkyawan zakanta shi ne Allah ne ina misali wani daga cikin malamai yana cikin malamai magabata yana cikin sallar cikin dare yana kushu'i da kaskantar da kai ga Allah sai ga ɗakin shi ya haske sai ga ɗakin ya fara ƙanshi na turare mai ƙanshi mai daɗi sai ji ana kiran shi da murya mai sanyi ya kai wani ya kai wani na karɓi ibadunka na ɗaukace maka ibada da ya sallama daga sallam sai yake tambaya mana an waye ke mun wannan magana sai ce ana rabbu shine mahaliccin ka Allah shine ubangijin ka sai ce ista'adu wallahi a'udhu billahi minka yace makiyin Allah kauce ka ban guri Allah ya tsaya da sharrin ka nan da sai daji ya koma don shi yanda yake ya daina kashin ya daina abin so shi ya fahimci ya gane Allah ya gane Allah ya san Allah hakikanin sani lokacin da shedan ya zo mishi ta wata kofa da yake neman yayi wuri shi sai gane amma wanda bai gane wannan ba sai ya mafarki da shedan shedan ya bashi wani aiki ya bashi wata ibada ko ya mafarki da annabi a wani sufan da yake kuma a cikin hadisi kwata kwata ba haka manzon Allah yake ba sai ya bashi wata ibada ce ka je kai kayin wannan ibada ka kiranye mutane akan ka wanda ya bi kama to zai shiga aljanna sai wanda ka zaba ma zai shiga aljanna sai wani ya zai ga al'umma shi haka sai da ato wani wali ne ki ya ma ga Allah sai da amfani sai ki tsammanin ya ga Allah da ta sai ta zuwa da sakonni da sakonni da sakonni cewa ai duk wannan sakonnin daga Allah suke ko kuma daga annabi suke to bai gane sharri ba da haka sharri ya shigo mishi ya kasa tantancewa shine a wannan zamani sai ka ji Allah ce maka ko ta sayyida ita ma annabi na zuwa mata la ilaha illa Allah Allah ya tsari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rika zuwa mu wai mata sallallahu wasallamu alaihi manzon Allah da idan an zo mu bay'a yace la ufatihun nisa ali bana musafa da mata to wai yanzu kuma wata mata ce zai rika zuwa mata cikin dare lokacin da take kwance a ɗakin ta daga ita sai ita irin kwancen da matar ta take idan za ta kwanta waya irin wannan lokacin ne wai annabi sallallahu alaihi wasallama mafi tsarkin halitta mafi tsaftan zuciya mafi kusanci zuwa ga Allah wai a lokacin da zai zo mata sai su dade suna fira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga rashin fahimtar gaskiya ya sa bata ta zo mata kuma ta karbi ta hannu biyu tana ganin wai manzon Allah ne ya zo mata shine sai kaga an ce maka ana ganin wani shehi a ɗakin mata shi ba ganin shi a ɗakin maza ko a masallaci amma dai za a ganin shi a ɗakin mata kuma duk wacce aka ga shehi a ɗakin ta ta zama ita ma sayyida sai ta neman albarka a cikin jikinta duk rashin gane sharri yake sanya mutane suna fada cikin sharrin ba tare da sun gane ba shedan yana da hanyoyin fatar da mutane cikin abubuwan da shedan ya fadi a gaban Allah thumma la'ati annahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim ya Allah zan zo muku ta gaba da ta baya ta gaba ta aikata aikatan addini wa min khalfihim zan zo muku aikata aikatan duniya wa ana aymanihim zan zo muku dama aikin aljanna wa an shama'il zan zo muku aikin wuta shedan yana shi ta kobi cewa la ta jidu akbarhum shakirin wallahi duk yana bata duk kadan ne zaka samu a cikin su masu godiya da haka akwai lokacin da shedan zai zo maka ta hanyar Allah Allah kake so ka kusanta eh sai zo maka ta hanyar kusantan Allah ko dai ya hana ko ko idan ba zai hana ba ya sanya maka riya ko kuma jin cewa yanzu kai kake bin Allah ba shi shi yasa abin da zai baka mamaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisi ya zo a cikin sahih muslim mutane uku da za a fara jefa mu wutan jahannama ranar gashin alkiyama kaga wutan jahannama za ta zo cikin fasata ga ta farfasa ta kadu ta tamayyazu lil ghaib za ta zo kamar za ta tarwatsa saboda tsawon fasata waye za a fara jefa mata ranar tashin alkiyama mutane uku nan babu bayhudi a ciki babu kirista a ciki babu mushriki a ciki sai kai tambaya ka ce suwaye mutum uku nan manzon Allah ya ce mutum na farko shine makarantin alqur'ani wanda ya karatu alqur'ani mai girma domin a ce ya zama gwani ko ya zama gwarzon shekara ko an bashi nadi a gaban sarkin musulmi ko sarkin zazzo ko sarkin kano ko sarkin ma'ina ne wannan mutum shine number 1 za a fara jefa mutum jahannama mutum na biyu shine wanda ya jihadi a tafarkin Allah yayi kokari kwarai da gaskiya a tafarkin Allah ko dai karantarwa ne ko jihadi ne na yaki amma zai yi ne dan a ce mishi jarimi mutum na uku shine wanda ya rika ciyar da dukiyar shi duk inda aka ce ana taimakon addini zai kai nan shi amma kuma wai yayi ne domin a ce kai wani akwai miƙawa wa'annan mutane uku su ne wutan jahannama za ta fara lafan su ta kona su ranar tashin alkiyama baka ji an faɗi da yahudi ko kirista ba wanda hakan zai nuna maka ashe sharri in ba ka gane shi ba to da matsala kana iya faɗa cikin sharri ba tare da ka sani ba kuma kana ganin kamar kai kana kyautatawa ne mutum yana ganin kamar yana kyautatawa mutum ya salautar da rayuwar shi akan yana cika ta alqur'ani ne girma a duniya duk inda yaji ana alarama bismillah in za'a yi wanci shi za'a sa in za'a bude wani taro shi za'a ce bude da karatun alqur'ani wai ashe kuma duk shine matar da kan wuta shine farkon wanda wuta za ta fara ci kafin ta shigowa to kaga abin yana daban tsoro kwarai da gaske shi yasa sai ka gane sharri domin ka nisanci sharri a cikin alqur'ani mai girma Allah yana cewa ka zalika nufassilu al-ayati walitattabina sabilul mujrimin Allah ce haka nan dai muke faffayyace ayoyi mufassil al-ayat muke faffayyace ayoyi walitattabina sabilul mujrimin domin hanyar mujrimai ya fito maka karara kar ya shakuɗe maka ka gane hanyar mummune ka gane hanyar mujrimai domin idan ba ka nemi ilimi ka san shi ba hanyar mujrimai da hanyar mummune na iya shakuɗe maka sai ka ji mutum ya ɗauko wata hanya ta bata sai ka ka gane bambancin ta da shari'a wannan sai ka ta gani ya ibo tun ya ibo tun in an magana ce abubuwan ne ba wanda ya san wanda ke kan daidai sai Allah wallahi mu san wanda ke kan daidai shine wanda ke kan musulunci kuma yake kan sunna ba wanda ba ba kai shi ke kan daidai to amma wani na ne shi yana da hanya to abin ne dai banna da gaskiya da banna ta takuɗe mishi ƙarya da fata ta takuɗe mishi to kenan in yana son ya fita daga cikin wannan rudanin da hauma hauman sai ya gane fatan kuma ya gane gaskiya to shine ashaka ne yake ce maka babu wani musulmi da ya waja su daga ya san wa'annan wato mas'aloli wanda manzo Allah ya saba ma ahlul jahiliyya musamman idan kai da akari da fadin annabi sallallahu alaihi wasallama da yace la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'in zira'in bi zira'in hatta law dakhalu juhra badr la dakhaltumu manzo Allah ce wallahi sai kun bi tafarkin yahudi da kirista taku taku a wata ruwa ce hadwal quzzati bil quzzati yadda ka san kullun doki haka yake haka ne za ku rika bin takun yahudi da kirista annabi ya ce ko da za ta kai ga su takura jikinsu su matsa jikinsu su shiga ramin damu to kuma al'umman nan sai kun matsa jikinku kun takura jikinku sai kun shiga wannan ramin damu to tsaban bin tafarkin yahudi da kirista to ya za a yi ka gane wannan tafarkin yahudi ne ko wannan tafarkin kirista ne sai ka bincika in baka bincika ba kana iya ɗauko ta doda ne yahudi da kirista kai ta yi bari in baka wani misali sanannen abu ne gurin makaranta alqur'ani idan an zo ana karatu a ita ana karatu musamman masu hadda ana ta hadda ana ta haka ko ba sanannen abu ne wannan tadin yahudi ko yanzu ka je ka samu yahudi suna ibadunsu inda suke ibadunsu za ga haka suka rika yin wannan abu ne yanzu din nan da nake gaya maka ka je ka ga yanda yahudi suke ibadan za ga haka suke kuma shine al-imam ibnu kathir da yazo fassara fadin Allah subhanahu wataala a cikin suratul a'raf wa idh naqala al-jabala fawqahum fa annahu dhullatu wa dhannu annahu wasi'un bihim qulu ma atanakum bi quwwatin da yake fassara wannan aya ko ta aya dake kusa da ita yake kawo wata wannan rawan da ake mana ta ta alqur'ani ta da yahudi ne haramun dabi'an yahudi ne har ya kawo fadin Allah fa sayunuzzuna ilayka ru'usahum wa yaquluna mata huwa za su girgiza kansu haka shadan su ne kuma kuma ga shi ya shigo cikin al'ummar musulmi suna tayi kuma mutum sai ya tsaye yana ganin kamar ibada yake tilawa sai tilawa to ya za a yi ka daina wannan in ba ka san wannan ba sai fa idan ka zo Bakar Abu Zaid a cikin littafin tafsirul du'a duk ya kawo wannan a matsayin bid'o'i na makarantar alqur'ani da cikin bid'o'i kurakurai malamai da dama sun yi rubutu akan wannan to wai ne yana da cikin tarihin yahudi to amma to nawa ne kake ganin makaranta suna haka to matsalan ita ce shin sun san wannan hukuncin ko ba sani ba kaga rashin sani yana iya jefa mutum ya je kadan nan yana ganin sa mota ibada duri irin abinda makaranta qur'ani ce idan sun gama karatun qur'ani ce sadaqallahu alazim wannan suna aukin ibada ce kuma sun gina ta haka to kaga wato abin yana da bukatun sai kai karatu ka gane safarki ne gaskace da kuma safarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin nan ne sai mutum kuma sai kaga rayuwar ke mishkal addini shi yake kyautata to annabi ya ce za ku bi tafarkin yahudi da kirista ko sun shiga ramin da mu kuma sai kun shiga saboda tsaban da biyayya da bin su ta ko ta ku kaga akwai wani hadisi wanda al-Imam Darimi ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yake afari ne Ibn Mas'ud amma daga cikin hadisi ne marfu'i yana tambayan dalibansa kaifa antum idza labisatum fitna ina za ku saka kanku idan fitina ta mamaye ku ya haramu fiha al-kabir wa yarbu fiha al-saghir wa yaktasibuha an-nasu sunna wannan fitina a ciki yaro ya taso har ya zama tsoho ko yaro fiha al-kabir a tsoho a ciki ya taso har ya tsufa wa yarbu fiha al-saghir shi kuma yaro a ciki ya taso a ciki ake tarbiyyantar sa ويتخذها الناس سنة دك متى يترك ولا أبو أمتين كما إتك شريعة إذا ترك منها شيء كيل تركة السنة إذا أكي واقيد ونا أبو أتكي أتك إيم أي كيل شيء سيكا أنا نونا مثل أنا تغيرنا بايا دين الديني غيرنا يابو السنة أما فكتنا سنيم عليك سنة بدعة بدعة أما كما قوان زامني أنا ينتساقوما دا أما يلي إتك سنة sunnan kuma an maida ita ce bid'a idan aka ganta ka riko da sunnan sai a tsaruna ku san gansu nan ga sunan sun zo da sabon abu wanda ke yin bid'a kuma sai a dauka ka gari ga nan su ce addini na gaskiya to shine a lokacin nan daliban sayyidina abdullahi dan mas'ud sai suka tambaye shi wa mata za yaushe ne aka zai faru wato in kun lura kenan al'amura sun shukur kudi ƙarya ta ta kudi da gaskiya gaskiya ta ta kudi da ƙarya ba ba iya tantance ne cece sunna ne cece bid'a sai mutun ya bid'a sai a ce yayi sunna sai ya sunna sai a ce yayi bid'a kenan banna ta koma gaskiya gaskiya ta koma banna ba a san ta ba da saba da wannan abin nan dalibai na Abdullahi dan Mas'ud suka tambaye shi mata za wata anka ya ba su sai ce idza qallat ulama ukum idan malamai kai karanci wa kasarat qurra'ukum amma ma su karatu rararara ga sunan da yawa ko karatu qur'ani ko karatu ilimi in dai aka ce a karanta rararara ko za ka tashi akai to amma ina hakikanin masu fahimtar addini shi yasa ce idza qallat ulama'ukum wa kasarat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum malamai na Allah sun yi karanci masu fahimtar addini hakikainin fahimtar addini sun yi karshe amma fa in dai karatu qur'ani ne akwai su da yawa alar mu'mina da yawa in dai karatu ne ko na abude a fasa zai bude fasa in dai din lugha ce in dai din furu'a ce duk ga su nan akwai su to amma ina kuma ma'aikata waɗanda suke fahimtar hakikanin abin da suke karantawa to idan suka yi karanci to wannan an kai zamanin da yake al'amura sun cakuɗe ke ƙarya za ta cakuɗe da gaskiya gaskiya za ta cakuɗe da ƙarya har a ta tantance ina sunna ina bid'a yace wa kasurat umara uku wa qallat umana uku amince tun sun yi karanci amma ga ƴan takara nan da yawa duk anguwan da kaje ɗan takara ne fasa ya tuka anguwanni duk ɗan takara ne kowa ne ran shugabanci to in kace ina amintacce babu da wuya kamar yanzu misali kamar a kasan nan namu kowa ya yi dace shugaban kasan amintacce ne kuma kowa ya yi dace da ke kusa shi ba amintacce bane tun daga ministoci da waye duk ba amintacce bane sai dai a zama shi ƙarya a ce ana nan aikin mambila ai ya an kusa gama shugaban kasa ai aikin mambila nan wata uku kawai ya rage ashe ko share kasan ma ba yi ba irin zungun sun makareta irin waɗannan su suke shugabanci to kaga idan ga masu ƴan takara da yawa su neman shugabanci amma kuma amintattu sun yi ƙaranci to kaga a wannan lokacin ƙarya ta koma gaskiya gaskiya ta koma ƙarya sai yace wanti min sati dunya bi amal al akhirah wa tafaqqaha bi ghayri din kuma aka koma ana neman duniya da aikin gidan lahira karatun qur'ani aikin gidan lahira ne in kaga an koma ana neman duniya da shi fahimtar addini ma ilimi ilimi dai wannan da ake yi addinin musulunci ana yi ne don a gane Allah a bauta ma Allah a shiga aljanna to sai kuma koma an koma wai ilimi kuma yanzu ya zama wani kwalliya ne a duniya ana kwalliya da shi ne a duniya in ka zama malami kawai a yi ta maka kai ta ci da bugun a duniya haka kuma koma ana karatun addini ba din gidan lahira ba mahallin shari'a anan shine idan baka san sharri ba ko za a zo lokacin da al'amura za ta takuɗi gaskiya ta takuɗi da ƙarya ƙarya ta takuɗi da gaskiya shi ne sai ka duniya yana ce maka ai malaman ne duk ma garfa malamin da zaka dauka malaman ne wannan ya kada kasan wannan ya kada kasan kai ne ake kadawa kai ya ka gane gaskiya ko ka huta duk wanda ya gane gaskiya labarin malami da ke kada shi sai in biyu ne ko dai malami yana kan gaskiya ko yana kan bata in gaskiya ne gaskiyan tana iya zuwa ta kofofi da dama ana iya samun fahimta daban-daban shine zaka irin sabani da ake samu na fuqaha Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah sai da ya kawo kofofi guda goma da ke kawo a iya samun sabanin malamai a cikin matsala daya don haka babu wani kwalli da ake yi da mutane dauka wannan malamin ya san nafsin wannan bai sani ba wanda ya sani zai ce ga abin da yake daidai wanda bai san wannan nafsin ba ijtihadi zai yi yana iya daka yana iya kuskurewa kaga wannan kofa daya ce ko kuma kila wannan hanyar da wannan nafsin ya zo mishi hadisin nan ingantacce ne wannan kuma hanyar da ya zo mishi bai inganta ba kaga ba zai dauke ne bai inganta ba amma shi wancan ya kama hadisin kan ya ingantacce to kaga fatawarsa na iya shan bambam ko kuma fassarar da wannan malamin ya ma wannan kalma shi kuma wancan malamin bai mata wannan fassarar ba ko dai ya fada da ta ko kuma ya tsoke ta ana iya samun sabanin malami ta wannan hanya akwai matsaloli kusan guda goma Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin raf'ul malam duk sai da ya kawo sai ta tauna a kan su yadda ake samun sabanin malamai to da ka babu wani kallo da ake yi da mutane idan malami ya kawo abu ɗayan biyu ne ko dai abin nan ingantacce ne ko ba ingantacce ba ne in duka sun inganta eh wannan ingantacce ne wannan ingantacce ne to idan ina fassarar da yake goyon bayan tabi'ai ko sahabbai in dai akwai fassarar da yake da goyon bayan sahabbai to shi za a tafi shi akan fassarar da ba shi ba haka nan za a dauki abubuwa sai ga addini yau mutum sau kuma ko malaman zamanin ku ne ko akan siyasa da ake yau da kullun ne kar ka ce an gwara tun ba wani gwara kai a ciki in ka gane gaskiya za ka gane haka in ka gane bata sai ka nemi ilimi kuma akan gaskiya to shine nan malik ke cewa wato babu wani musulmi da ya wadata daga saninta sai ce fabbidu فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الاشياء. يتشي فالضد كاغا تيش يم ابو يظهر حسنه الضد تيش يشي نيكي نوني كيش. وانا نجاو متى وانا بيتي اما شي مالا يهد افو انا وبضدها تيكم اتبقو جاو وانا بيتي دبان باو بيتي دي ظن وبضدها تيش يم ابو نيتتبين الاشياء ابو واتتبينه wato in kana son ka gane bata to ka gane shari'a in kana son ka gane shari'a to ka gane bata in shari'a kai ka sani baka san bata ba to bata na iya shigo maka cikin shari'a baka iya tantance ta ba in ko ka gane shari'a kuma ka gane bata to kaga duk wacce ta zo maka kai da zaka tantance ta sai mai ce fa ahammu ma fiha mafi muhimmancin abin da ke cikin wannan littafi ko wannan bayani na masailul jahiliya wa ashadduha khataran kuma mafi girman hadari sai yace adamu imanil qalbi bima jaa bihi rasul sallallahu alaihi wa sallam shine kin yin imani zuciya ta imani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gode shi to kenan annan malam yana son ya nuna maka cewa waɗannan mas'aloli da zai kawo maka a cikin wannan littafin ba zubi ɗaya suke da shi ba tunda ya ce fa ahammu ma fiha mafi muhimmanci cikin mas'alolin jahiliya wa ashadduha khataran wanda yafi tsananin hadari to kina ko wanda yafi tsananin hadari bake ashe ba zubi ɗaya bane ko a cikin mas'alolin jahiliya akwai manya-manyan al'amura waɗanda suna iya kaiwa zuwa ga kafirci akwai waɗanda yake matsayinsu bai kai ga kafirci ba yana matsayin bid'a akwai wanda matsayinsu ba bid'a bane haramun sai da an fahimta da ta abubuwan daki da ki ne akwai kurakuran da suke kafirci zai kuma kawo su a lissafin nan akwai kurakuran da yake ba su kai matsayin kafirci ba bid'o'in da ba su fitar daga cikin da'irar musulunci ba akwai kuma matsalolin da yake manya-manyan zunubai haramun ne aikata su to amma mafi girma mafi hadari sai ce adamu imanil qalbi bima jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam shine idan zuciya ta ki karban shirin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi kololuwar sharrin da mutum zai fara a ce mutum yau ya ki musulunci ya ki imani ya kafirta wa may yakfur bil imani faqad habata amaluhu fi al akhirati min al qasirin duk wanda ya kafirce ma imani to aikin duk da a duniya ya lalace kuma gobe kiyama yana cikin hasarar mutane kenan duk wanda ya fada cikin kafirci zuciyarsa ta ki karban sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na imani ta ki karba to ya zama kafiri to wannan ko kafircin ko min sallan shi ko min azumin shi ko min zakkan sa ko min taimakon sa ko min sakin fuskan sa wannan ba zai amfane shi a duniya ba lantana a lahiya domin Allah ce faqad habita amaluhu gabaki da yake mutum ya lalace sai ce to fa idan bamma fa idha fa in idafa ila zalika istihsanu ma alayhi alul jahiliya idan ga kafirci na zuci da kin karban sakon annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ka gwama shi da kyautata abin da mutanen jahiliya suke kai kammatul khasara khasara duniya da lahira ka kare mutum kammat al-khasara wato khasara ma ashe shi ma mataki mataki ne khasara ba zuri daya bane khasara yana zuwa a mataki daban-daban kaga a cikin suratul asr Allah subhanahu wataala ya kawo illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr da malaman tafsiri suka zo suna sharhin wannan surar mai albarka sai suke cewa idan mutum ya imani da Allah sannan ya aiki na kwarai shine illal ladina amanu wa amilus salihat to ya cika a karan kanshi shi a karan kansa ya cika to amma ya kubuta daga hasara duka suka ce akwai sauran hasara a tare da shi kaga ga imani ne ga fitan imani ba shirka a cikin imanin su ko kankani sannan kuma ga kyawun ayyuka duk wata ibada da kasan Allah ya kyautata ta ko yana bakin kokari ga yayi ta annabi ya zo da ita yana bakin kokari ga yayi ta me ya rage mishi a zahiri ana iya ce ai komai ya ji to akwai sauran hasara a tare da shi har sai ya cika sauran sufofi guda biyu nan ya cika kanshi to sai kuma ya cika wani shine wata wasau bil haqq wa tawassul bis sabr sai ya koma kuma yana wa'azi akan abi gaskiya kuma yana wa'azi akan ai hakuri da tutar wanda zaka samu mutun akan da'awa zuwa ga farkin Allah malamai suka ce to idan mutum ya cika wadannan sufofi guda hudu to ya kubuta daga hasara karama da hasara babba tunda yace innal insana lafi khusrin dan adam yana cikin hasara sai aka ce innal ladina amanu wa amilus salihat wanda ya imani kyautata aiki kaga wannan zai amfane shi ne shi a karan kansa to bi wadace shi kuma sai ya tuka wani kai da awazuwa ga abin nan da ka gane ni imani abin nan da kace aikatawa na kyawawan ayyuka to wani ma ya gane yoyi to a wannan lokacin ne ka kubuta daga fasara karamanta da babanta to shine nan malai shi mai kawo cewa idan mutum ya kafirce mu abin da aka manzala so sai zo da shi sannan kuma yana ganin abin da jahiliya ta zo da shi kuma yana da kyau to hasaran mutum ta zama ta a duniya Allah ka tsare mu irin wanda so sai hajji ta ce khasirar duniya wal akhirah yayi hasaran duniya yayi hasaran lahira to sai ya za a yi a ce yayi hasaran duniya yayi hasaran lahira shine sai malaika maka wata aya ce kama qala ta'ala wal ladina amanu bil batin waɗanda suka yi imani da banna wa kafaru billahi suka kafirce ma Allah ulaikumul khasirun annan sun can tagare ma sarau to kenan kaga an samu matsaloli guda biyu ne anan kamar yadda ayan take nufi kuma shine abin da malamin kawo maka cewa kin imanin zuciya sannan kuma ga mutun yana ganin abin da jahiliya take kai daidai to a lokacin nan an samu matsaloli guda biyu matsala na ciki da matsala na waje matsala ta ciki shine kin imani dama imani ai wani abu ne a cikin zuci to zuciyar ta ki kaga an samu gagaruman jareji a cikin zuciya ke zuciya ta gurbace to sannan a wajefa mutum yana ganin ai abin da ake yi yahudi da kirista ko da sauran maguzawa ai duk civilization ne ai cigaban duniya ne yana ganin waɗannan tadoda na jahiliyya babu laifi a kansu to shikenan hasara ta tabbata zuciya ta yi hasara sarari ma ya yi hasara zuciya ta yi hasara idan ta kafirce ma imani saboda ta yi hasaran dawwamammiyar ni'ima na duniya da na lahira sannan kuma za ta samu maiwar hukumar Allah da azaban Allah na duniya da na lahira to wanda ya zama a ce duniya yana cikin hukuma da azaba a lahira yana cikin hukuma da azaba ba kuma zai taɓa fita ba ai wannan mutum ya yi hasara to sannan ga matsalar shi ta biyu shine ya yi imani da albatil ƙarya ne albatil shine tadoda irin na jahiliya wanda manzon Allah ya saba mu to shi kuma duk wanda ya gaskata wannan shi kuma duk wani mummunan abu sai ya same shi a duniya duk wani mummunan abu sai ya same shi gidan lahira to kenan mutum ya hasaran duniya ya hasaran lahira babu hasaran da ta wuce wannan wannan shine abin da malai ya kawo a shimfiɗin littafin to yana da kyau jama'a musulmi mu tsaya nazarin wannan da kyau mu hakuri mu saurari waɗannan matsaloli da fatan Allah ya sa mu gane su domin mu nisance su mu gane su domin mu gane irin ni'imar Allah subhanahu wataala akan mu a matsayin mu na musulmi masu bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan muka yi wannan sai mu kubuta daga hasaran duniya da hasaran lahira idan kuma mutum ya gane sannan sai ya ci aiki to shi ma akwai hasara a tare da shi kamar yadda muka kawo a yanzu ba da dadewa ba to ina ga a ƙarshe zai kyau mu ɗanyi wani tsokaci kafin mu shiga cikin masayin ɗin wanda shi ma yana da alaƙa da wata jahiliya domin yana cikin tajan maguzawa kaga jiya Allah subhanahu wataala ya azurta mu da yin azumin ranar ashura ranar ashura hadisi a cikin sahih bukhari da muslim sun zo cewa rana ce mai kima rana ce sananniya a wurin ahlul kitab suna girmama wannan rana tunda rana ce wacce Allah ya halakar da fir'auna ya tsamar da annabi musa wannan hadisai ingantattu suka zo akan wannan sai annabi isa yana azumtanta da sauran banu isra'il a matsayin godiya ga Allah to abin ban al'ajabi shine har qurayshawa ma larabawa kuma suna girmama ranar ashura kuma suna yin azumi a cikin ta suna girma tun zamanin jahiliya to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kai asali ma da an dauke ta kamar wajiba ce ranar ashura da manzon Allah ya zo amma daga baya sai manzon Allah ya bata a matsayin zabi lokacin da aka farlanta ramadan sai aka bata a matsayin zabi wanda ya ga dama azumce ta wanda ya ga dama ba lalai azumce ta ba amma annabi ce wanda ya azumci ranar ashura za a kankare mishi zunubin shekara da kaga wannan ita ce sunna kuma shine tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam to sai aka samu kungiyoyi guda biyu sun kirkiro jahiliya kungiya ta farko kungiyar Shi'a shi kuma kar ku manta Shi'a yana da alaka da maguzancin kasan Farisa tunda Shi'a da mai kama da addini ya ci kama da kabilanci me yasa saboda kaman shi Sayyidina Hussein ya auri wata mata a matsayin kuyanga dan lokacin da aka kasan Farisa da yaki to an kamo kamammin yaki to akwai ƴan sarkin Farisa Shahrazan ina tsammanin sunanta ko wani mai kama da haka to a wannan atada an saba idan aka samu irin wannan akan ba dan sarkin musulmi kaman kenan kace Abdullahi dan Umar shi za a ba wannan mata cikawan gaskiya cikawa ce na gaya ma sai kuma ga ta gidan gaki take kamar a ce matan da ta fito daga gidan sarauniyar Ingila kafin gidan sarauniyar Ingila ko irin wannan ciman zamanin ba a yi irin waɗannan a ta shan kwala abin nan juice din nan wanda yake hada da abubuwa ko ni ne karal ake ci a gidan kamar yadda waɗanda suka sani suke ba mu bayani ba a irin wannan ciman da za a yi ta ci ana tutuka din nan ko ni suka dauko shi na karal ne ainihin na asali idan juice za a yi sai a samu aya a yi juice ko a samu zoko ko makamantan wannan amma a ce ana samu wani irin wannan ba wai sunan nake so in kore ba a samu abubuwa wanda suke dauke da sinadarai sai ku ba su cin wannan zaka shi yasa daga ko kaji ba su cin kajin gwamnati sai dai kaji da kuke ta kajin Hausa to kajin Hausa ne ci to ka dauka irin wannan yarinya aka samu to da Sayyidina Umar yazo sai ya ce a'a ba za a ba dan sarkin musulmi ba za a ba jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba Sayyidina Hussein to shi yasa duk wa'annan a'imma na ahlul bait daga cikin zuri'an wannan gidan ne a gurin ɗan Shi'a gidan Hassan ba ma a maganar shi gidan Muhaytin ba a maganar shi sai ba kuma san kila na Fatima tana da wani Muhaytin ba saboda menene saboda abin kabilanci to lokacin da aka zo aka bashi wannan mata sai ta haifo mishi ƴaƴa to sai sun aka yi imma ni Shi'a to saboda wai kishin Sayyidina Hussein sai ɗan Shi'a sai suka kirkiro irin abin da suke yi da iyayensu a zamanin maguzancin bautan wutan dama maguzawa ne sai suka dawo da shi da sunan musulunci cewa wai ana bakin cikin kasa Sayyidina Hussein to abin tambayar shi ne da Hussein da Sayyidina Ali wane fi daraja Sayyidina Ali ya fi daraja la shakka shi ma kake shi aka yi ai amma me yasa in Shi'a ba ta nuna bakin ciki ga mutuwar Sayyidina Ali saboda shi ba jinin tsatsan Farisa ba ne amma shi Sayyidina Hussein tun da ya aure ƴar Farisa da aka daga nan sai aka dauka ana wa bakin cikin kashe shi to shine sai sarka sanya bakakken kaya suna zubar da jinin su akwai wanda hakikai shi sai da ya yanka shi ya yanka shi gaba ki ɗaya ɗan ya mutu wai ya sadaukar da jinin shi ga Sayyidina Hussein da haka shine za a sa bakakken kaya su ta bakin ciki ana fasa jiki ana taka wuta ana waye ana waye to kaga wannan maguzanci ne kuma jahiliya ce to kungiya ta biyu wanda yake su ma jahiliya ce su kuma nawafil sashi ne daga sun khawari su kuma sai suka ce a to tunda ƴan Shi'a sun kirkiro intan ta doda na muni tun tilifin ke gaya maka ba a yau bane aka faru wannan al'amarin sai suka kirkiro waɗansu hadisai na ƙarya cewa manzon Allah shi ayin ranar Ashura ranar yalwata ma iyali ranar biki ne ranar cika ciki ne sun kirkiro hadisai da yawa kan wannan wanda ya yalwata ma iyali ranar Ashura zai gamu da kaza wanda ya yi kaza zai gamu da kaza wanda ya yi kaza zai gamu da kaza wai sun yi masu shi ne su kishiyanci wancan al'umma fatattun ƴan Shi'a su ma sai suka zo da wata ƙasan kuma شين الإمام ابن قيم أتكلم لتازم على المنار المنير في الصحيح والضعيف إيكي تشيه وطائفة تاني مبتدعة تاني خارج تاني عن السنة يسي دقوا إن القنجة وبداديهم إن بدأني كما سنيني صادق الشريع من ذا الله صلى الله عليه وسلم سوداك أبين جوة أنصرق تشيه مصفي قدر تاوى تشيه أقوي وانا أبوي شيء سكتبه سوانا قدر جاهلية ما تدع أصليات في الشريعة mun yi azumi dama a tadan masu azumi suka so su dan samu wani abu mai daɗi idan wannan Allah ya baka abin da ka samu abin mai dadi kamar yadda aka saba yi an siyo dabino an siyo kankana an siyo lemu wannan daban amma kudur ta cewa ko wani abu wai shi cika ciki to wannan bid'a ce ba ta da asali a cikin shari'ar musulunci akwai kuma wani abin da mutane suke yi sai a zaunar da yaro a ce wai sai ya ci ya koshi an bi yin wannan ada me yasa ai yanzu cika ciki ake har akan tsinka kaya a da alhamdulillah a wannan zamanin namu ko dai dan Allah ko din talauci ya sa da an daina sai aka tsinka kaya akan cika ciki sallan gari idan rana ta fada za a ba yara kaya masu kyau su sassa a zaunar da su su ci su ci su ci su ci sai dai an yi fito na fito da shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk waɗannan ƙungiyoyi ne na bid'a ko ba su da asali da aka kabar komai akan asalinsa shi musulmi yaushe ne ranar cika cikin shirin da ya albashi ko kuma nan da wata falala ta zo maka shikenan zaka ce a jin daɗi ka kai gida a ci ayi munna ayi ƙara samun dankon soyayya tsakankanin amma can gida da ƴaƴan gida amma a kallafa ko ayi a cikin da cewa wai akwai wata ranar cika cikin ranar goma ga wata to wannan bid'a ce ba ta da asali a cikin shari'ar musulunci to ina fatan Allah ya ƙara ni santa mu daga bid'o'i da sauran tadoda da ibadoji na jahiliya Allah ka tabbatar da gaban mu akan gaskiya mu rayuwa kan mutu akan ta صلى الله وبارك على النبي الكريم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك